Dutse sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masauraranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a kowace yaushe akan voahausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. In an dan jima kaɗan, za mu buɗe layin mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake cin kutuwa a ƙuriya. Kamar kullun dai, lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-202-205-6555. Kada a manta sai amin danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Kafin nan sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga shugabanni da suke sauraron matsalolin mutanensu yayin da zanga-zanga ke ci gaba da karuwa a birane a faɗin duniya. Da yake magana da manema labarai a yau Juma'a, Guterres ya ce a buɗe yake ƙarara akwai matsalar rashin yarda tsakanin mutane da gwamnatocinsu na siyasa. Akwai ƙaruwar barazana game da alƙawuran da aka yi wa mutane. Ya kuma bayyana matsalolin tattalin arziki da buƙatu na siyasa da wariya da kuma cin hanci da rashawa a matsayin wasu daga cikin matsalolin da ake haddasa yawan zanga-zanga. An samu ɓarkewar zanga-zanga cikin wannan shekara a ƙasashe masu yawa daga kusan dukkan nahiyoyi. Wasu hare-hare ta sama da ake zargi daga sojojin Amurka ne ya faɗa wani sansanin mayakan ƙungiyar ISIS a yankin Puntland na ƙasar Somalia, a cewar mazauna yankin. Wani da ya shaida lamarin, wanda ya zanta da muryar Amurka kan halin da ake ciki, ya ce kusan makamai masu linzami huɗu aka harba daga wasu ƙananan jirage marasa matuƙi na Amurka, inda suka afka wani yankin tsibiri a yau Juma'a da ke kusa da ƙauyen Amera, mai tazarar kilomita 150 daga kudancin Basasu. Da muryar Amurka ta tantaɓi jami'an tsaron jihar Puntland kan batun, sun ce su ma sun ji ne a labarai, amma ba za su iya magana ba, saboda suna tsake tattara bayanai. Ya zuwa yanzu dai babu wasu bayanai akan takamaiman abin da ya faru kuma kowa ya kai harin, duk da haka an san yankin ne a matsayin wata maɓoyar 'yan ƙungiyar ISIS a Somalia. Haka kuma dakarun Amurka sun sha kai hari a yankin a cikin wannan shekara. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutum biyu masu zanga-zanga aka kashe a wani gangamin nuna ƙin jinin gwamnati a babban birnin Iraq a yau Juma'a, cewar jami'ai, lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tura dabban masu zanga-zangar baya daga wajen da ya fi ko'ina tsaro a Baghdad. Zanga-zanga ita ce karo na biyu da aka kwashe tsawon mako ana yi tun farkon watan Oktoba, domin buƙatar kawo ƙarshen matsalolin cin hanci da rashawa da rashin aikin yi da kuma gyara ga tsarin siyasar ƙasar da ya lalace. Masu gwagwarmaya sun yi kira ga 'yan ƙasar Iraki da suke da su fita kan titina a yau Juma'a, wadda take zama daidai da cikar Firaminista Abdul Mahdi shekara guda tun da ya hau kan mulki, kuma cikar wa'adin kenan da manyan jagororin 'yan shi'an ƙasar suka ba shugaban da ya samar da sauye-sauye. Amma an fara gangamin ne da wuri, inda ɗaruruwan mutane suka taru a dandalin Tahrir tun yammacin jiya Alhamis. Wutar daji ta fara ci a arewaci da kudancin jihar California ta Amurka, wadda ta tilasta kwashe aƙalla mutane 50,000. Kamfanin da ke samar da wutar lantarki da iskar gas da ake kira Pacific Gas and Electric ya katse wutar lantarki ga dabban gidaje a yankunan kawo, wato domin shawo kan yaɗuwar gobarar. Haka kuma kamfanin ya gargaɗi cewa da alamu zai ci gaba da katse wutar wasu yankuna a ƙarshen makon nan. Kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya ce ɗauke wutar lantarkin ya shafi mutane 500,000.
Sashen Sarfilu kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla, yanzu bari mu shiga taskar rahotannin namu. A Najeriya, gwamnatin tarayya ta ba ma'aikatu da hukumomin ta umarnin biyan naira 30,000 a matsayin mafi karancin albashi a kasar. Wannan ya biyo bayan amincewar majalisar tattalin arzikin kasa da kuma hukumomin kwadago. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto.
Umarnin ya nuna cewa za a fara biyan ma'aikatan ne daga watan Afrilu na wannan shekara. Kuma a daidai wannan lokacin ne shugaban kasa ya sa hannu a dokar karin albashin. Sai dai abin da ya dauki hankali shine ba a bada umarnin haka kawai ba. Domin bincike ya nuna cewa an sa kuɗin da za a yi amfani da shi wajen biyan ƙarin albashin a kasafin kuɗin shekara 2020. Ƙwararre a tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya yi ƙarin haske akan yadda biyan albashin zai ɗore ganin cewa tattalin arzikin ƙasar na tangal-tangal.
To gwamnati tana da hanyoyi da dama wanda za ta samar da irin waɗannan kuɗaɗe, sannan kuɗaɗen da za a samar ɗin wanda za a biya albashi ɗin kuɗaɗe ne lalle wanda suke da yawa, amma ko da lokaci mu abinda muke kallo shine shin wannan kuɗi zai iya canza rayuwar ma'aikaci. In kuɗin zai iya canza rayuwar ma'aikaci, to lalle zai canza al'amuran da za su gudana a cikin ƙasa, saboda duk abinda aka ce mu albashi kuɗaɗe ne waɗanda aka bayar da su domin a yi abubuwa na rayuwa. Za ki iska cewa duk albashin da aka tsara ana tsara shi ne ya samar da kuɗin zuwa aiki na ɗaya kenan, na biyu kuma ya samar da kuɗin kula da lafiyar ma'aikaci, na uku kuma ya samar da abubuwan kula da lafiyar iyalan wannan ma'aikaci.
Shi kuwa daraktan ma'aikatar al'adun gargajiya ta ƙasa Shegurun Shewe ya ce ba ƙarin albashi ne abin da ya kamata mahukunta su yi a yanzu ba.
Mutane suna da karamin tunani, ba 30,000 ba ne magana. In ka karba 30,000 ka kashe 10 na shiga moto kawai, ka kashe 10 na siya gas ko na abin dafa abinci, me rike? Abin da ya kamata mu yi, ya za mu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada. A ko 2,000 aka ba mutum, in ba hada kai ya zo wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta 10,000 zai sa 30,000 a kai, ina amfanin talaka. Talaka yake cutar talaka ba, da aka ko an sa 30,000 ba shi ba ne maganan za mu yi musamman jara da zai mana taimako wanda kowa zai gin arzikin wannan 30,000. In ba haka ba, nan da shekara biyu ku sai a fara cana neman 50,000 kuma.
Wata ma'aikaciya ta gwamnati ta bayyana ra'ayinta a game da wannan takaddamar.
Sunana Christiana Gokir, ni civil servant ne a Federal Minister of Information. To karin albashin nan ko a yau da na je kasuwa tun kuɗin bai shiga ba, kaya sun tashi. Kaya sun tashi kuma muna jin waiwai, akwai kari a tax, akwai kari a VAT. To ya za mu karasa? Za mu iya sayan wani abu da kuɗin kenan? Ba mu samu kuɗin ba, daga jin labari kawai kaya sun tashi.
Abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi idan ma'aikatan Najeriya sun fara karɓa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su.
Allah ya mana muwafaka. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku. Kuma lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-2655. Amma kamun mu kai ga yin haka, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamu mun samu kiran mu ta farko daga jihar Kano. Wake kan layi a jihar Kano?
Na'am, mai magana Rabi Musa mai jarida Kofarin Bai daga nan jihar Kano.
To menene ra'ayinka mai jarida?
To ni ra'ayina gaskiya shine kamar yadda gwamnatin tarayya ta rufe iyakokin shigo da kaya ta ci anyaka ne don kada shigo da tabarma. Ni gaskiya a matsayina na ɗan Najeriya kuma ɗan jihar Kano ba na goyon bayan wannan ra'ayi saboda an hana shigowa da kaya don shinkafa, amma sai gashi matsaloli kuma sun shafi kayan da ba su da alaka da shinkafa. Batirin rediyo da muke siya naira 30 amma yanzu ya kuma naira 100 da amfanin wannan. A haka waɗanda suke da arzikin kamar 100,000 yanzu ya dawo na 50,000 sun wani na 30,000. Wannan ba alheri ba ne ba. Ina fatan gwamnati ya kamata in za a toshe boda to a tsaya iyaka abubuwan da suka shafa. Bai kamata laifin wani abu ya shafi wani abu ba. Ko nan kwaman magoro wanda muke siya naira 50 yanzu ya komo naira 100 ko 200. Kin ga wannan abubuwa bai kamata laifin wani abu ya shafi wani abu. Ya kamata in za a hana boda shigowa to a tsaya iyaka abin da yake muhimmi. Waɗancan wanda bai shafi wannan ba a dinga bari ana shigo da su. Ya kamata.
To mun gode sosai Malam Rabi'u mai jarida da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi daga jihar Kaduna?
To ajiya sunana Mursala ne, ina kiranku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To na Rigasa menene ra'ayinka?
To ra'ayina guda biyu ne Hajjia, da yake kun samu masu buga wannan fom muna zazzagawa jihohin kasar nan mu ga mutanen kwarai mu ba da shawara don su zama shugabannin mu ji daɗi. Hakan yake sa na hango wani bawan Allah Alhaji Bala Gagga wanda dan takara ne na karana chairman din karamar hukumar a Yawuri wanda muke in Allah ya sa da Allah ya bashi wannan nasara saboda kyawun ɗabi'o'in sa.
To kaga yanzu kana dan mishi campaign, ra'ayinka muke so mu ji yanzu kawai akan wani al'amari da ya dame ka.
To ba ku aiki sa na ce guda biyu ne. To ra'ayina na biyu shine muna ƙara kira ga mai girma shugaban ƙasa wannan hanyar nan namu da ake yi daga Abuja zuwa Kano don Allah don sa annabi ya kamata ya bincike ma'aikatan nan. Gaskiya tafiyan yana aikin hawainiya, ana hatsarori, ana mutuwa a hanyoyin nan, ga kuma dukunkuna nan sun zo na Christmas Day da sauransu. Da fatan za a sa ido ko kuma su buɗe hannu ɗaya su rufe hannu ɗaya tun daga Abuja har Kano a ce su rike hannu ɗaya suna gyara ba duka fita da bashin ana hatsari ba. Da fatan za a tashi lafiya.
Mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma sai jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Mai magana
wa alaikum assalam
kafin madaki karamar kumar Ganjo a jihar Bauchi.
To na kafin madaki menene ra'ayinka yau ranar ku ce?
To ra'ayin mu dai shine da alƙawarin da baba dai alƙawari dai bai cika ba.
Ta yaya?
To alƙawura dai yanzu dai an yi shekara hudu, yanzu yau shekaran ya ɗau miƙati shekara takwas, yanzu yana da wata biyar ba kaɗan.
Amma ka tuna abin da ya faɗa lokacin ya ce in mutum ya karye aka mishi ɗori sai ya ɗan ji jiki tukuna kan ya dawo.
To ai jikin yanzu ana ji, to kuma ba ga alamun da aka samu sauki ba.
To Allah ya kawo mana sauki.
Yawa, don haka muna kira shugaba Muhammadu Buhari da yayi dai abin da zai iya ga ya kyautata mu yana ji alƙawarin da ya ɗauka da ya cika shi.
To shikenan, Allah ya sa sako ya kai ga wanda aka isar da
shi. Yawa, madalla
mai godiya muke mana Sama'ila. Godiya muke. To yanzu kuma kiran mu na gaba daga Sokoto, wake kan layi daga Sokoto.
Alhaji Isa Musa mai Santana daga gidan Hamma.
To Alhaji Isa, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina shinkawa nan da an katsa a boda dai, wallahi mutulakoki sai dai abinda hali yayi kawai.
To amma ba ku gani rufe bodan kamar yadda wayansu manoma suka ce su bana ai tafi bara? Hakan ya taimaka
gamayen manoma ne da ta yi su haka din namu, amma mu talakoci ai ba ji daɗi a haka ba din.
To Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu.
To amin kuma amin.
To yanzu kuma bari mu tafi jihar Nasarawa, wake kan layi daga Nasarawa.
Yawwa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Yawwa, sunana Ososhi Oga daga jihar Nasarawa. Wallahi na yi shekara ya ci goma na nema wannan bai same ku ba sai yau.
Yau ranar yau ka canki sa'a kenan.
Wallahi na yi sa'a, na gode. Abin da zan yi magana nan shi ne, wallahi shugaban ƙasa Buhari yana yin kokari sosai. Mu a nan jihar Nasarawa akwai program da an kawo na noman shinkafa tun daga watan biyu na shekarar nan. Ana yi ba bamu kaya ba sai a watan takwas, lokacin da ya kai lokacin da za a yi noma. So sun bamu kaya, sun ce akwai kuɗi a ciki. To gashi har yanzu bai su bamu kuɗi ba, balle mu je mu yi noma. To irin wannan shi ne ya sa ba za mu ga laifin shugaban kasa ba, sai mu ce wanda an sa su su yi aikin su ne suna da laifi. Don Allah idan ji shugaban kasa in an yi program, to shirin interviewin wanda an yi saboda su. Muna roƙon waɗannan mutane don Allah su rike su ba mutane kaya, domin za mu je mu yi noma ne rani kuma daidai lokacin da za mu yi kenan. Don Allah muna roƙon su su ba da wannan kuɗin. Sun ba mu kaya ma mun yi asara kamar mun saya ne.
To muna fata
mun kashe kuɗi an ba mu. To na gode da fatan wannan kuka da na yi, Allah zai sa za su ji su ba mu kuma
mun gode sosai da ra'ayin nan naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna, wake kan layi daga Kaduna. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi, wake kan layi. Ko za ka ɗan ɗaga muryarka, kamar kuma rediyonka ya yi sama, ka ɗan rage sautin rediyon sai ka ɗan ɗaga muryarka kaɗan. Yauwa, to yanzu muna jin ka. Mene ne ra'ayinka?
Gaskiya ra'ayi da shi ne gaskiya game da tambatar da ake sai naira 30 da amma yanzu gashi ya da naira 100
take ce. Haka.
Ya kamata gaskiya wannan maganar kulle bodon nan akai, gaskiya ya kamata a bude wannan bodon gaskiya.
To Allah ya kyauta.
Amin, Allah ya samu dace.
Amin, amin, mun gode da wannan ra'ayin naka.
Kullum ina neman ku bana samu, kuna kai kullum shekara guda ina neman ku bana samu.
Masha Allah, yau ka cinci sa'a kenan.
Wallahi Allah ta gode, sai Allah ya samu dace.
Amin, amin. To yanzu kuma bari mu tafi. Amin, amin, bari mu tafi jihar Benue. Wake kan layi daga Benue.
Boyi ne mai katako daga jihar Benue.
To Boyi mai katako, menene ra'ayinka a yau?
Wato ra'ayina maganar kulle do akan maganar kulle bodan nan ne.
To
gaskiya talakawa suna cikin wani mugun kuncin rayuwa yanzu saboda wannan kulle bodan da aka yi. Wallahi kaya yanzu nan ya tashin goron zabi, yanzu kamar maganar tabatar nan wannan shi ya fi cin wani kutuwa kwarya wallahi.
Haka.
Ba abinda za ka sayi abinda kake sayi naira 20 ga yanzu ya tashi naira 60-50, kaga kuma abin talakawa yanzu suke samun su ci.
Kaga akwai wanda suke da ra'ayin cewa ai rufe bodan nan zai sa mutane su yi tunani, su kirkiro hanyoyin da za su magance matsalolin da ake fama da su a cikin gida.
Eh, da wannan din da amma dai kuma na talaucin kashi ya fi yawa yanzu.
To Allah ya mana maganin shi.
Amma mun na gode.
Yawwa, mu ma mun gode. To yanzu bari mu tafi jihar Kaduna. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, wake kan layi.
Aja Aisha, barka da yamma.
To barka ka dai Alhaji Musa Garo.
Na gode. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To yaya, ina ra'ayinka, menene ra'ayinka yau?
To alhamdulillah, ai wannan Alhaji Balangaga din da yake magana chairman na Yawur local government mutumin kirki ne, idan haka kika ji mutalama ya yaba da al'amarin shi, kuma muna fatan mutane za su yi shi.
Allah ya mana zaɓin
alheri. A lokacin jina akwai wani alhajin karshe da ke bawa local government karamar hukumar Dusau, ya ce gaskiya ana jinjina muku da kuke ba mu damar ra'ayi, muke irin wannan abu mika sakon mu da irin abu ra'ayoyin mu da sauransu.
Mu ma mun gode ku kuke ba mu kwarin gwiwa.
Kuma da karshe ina kira gwamnatin jihar Kaduna, gaskiya ba abin da talakawan Kaduna suka zabe ta take musu ba saboda duk duniya ba kasar da za a ce za a yi ta ba kananan yan kasuwa saboda duk irin abubuwan da ake ana wulakanta yan kasuwa ana koran su har shugaban kwamiti shi kanshi rushe-rushe Hafiz Bayere yana magana cewa talaka ya koma gida ya sai da kaya a kofar gida to wannan gatsan da yake mana mu mun tabbatar da talakan jihar Kaduna shi ya dora Malam Nasiru akan wannan kujera ta gwamna muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kaduna ya takawa Hafiz Bayero a irin wulakanta yan kasuwa da yake yi domin wasu suna shaye-shaye ne wasu suna sace-sace ne sun bari sun dawo cin kasuwa a ce wai ba za a yi kasuwa da karamin dan kasuwa ba wannan ba shawara mai kyau bane ana fama da tsaro bai kamata a ce ana wulakanta karamin yan kasuwa ba kace ina fatan wannan kira da muka yi ya ja kunna mai girma gwamnan jihar Kaduna
amin Alhaji Musa amin mun gode Alhaji Musa da ra'ayin ka yanzu kuma bari mu tafi Naija wake kan layi daga Naija
Ibrahim yake hula a garin mai gode a Kimba
to Mala Ibrahim menene ra'ayinka
to ra'ayina yau guda biyu ne na farko da Murtala da shi Alhaji Musa Garo sun isa mana da shiga bisa ga ainihin wannan dan takara na jihar na Yawuri Alhaji Bala Gagga
haka
muna mishi fata alkhairi Allah ya kai shi a wannan kujera kuma muna fata da ainihin ɗan Yawuri mazaɓar Yawuri su zaɓe shi saboda mutum ne mai kirki kuma mai aikata ayyuka na alkhairi
to mun gode da ra'ayin nan naka sai yanzu kuma bari to muna jauraron ka yanzu kuma bari mu tafi garin Yawuri wake kan layi daga Yawuri
Hajja kina magana da dan Ashaba mai fata daga Yawuri
to Malam Alhaji dan Ashaba menene ra'ayin ka yau
ra'ayina ni ma kamar yadda ƴan uwana suka gabata ina so in yi amfani da wannan dama in kira ga mutanen Yawuri don musamman da ci wasu zabi Alhaji da gaggawa a matsayin chairman a matsayin sa na manomi ma'aikacin gwamnati kaga idan manoma suka zabe shi ina tabbata tabbacin insha Allah kowane manomi zai samu taki akan kare don babu abin da ke wahalar manoma wanda ya wuce takin zamani fata Allah ubangiji ya bamu nasara
amin
fata za ku tashi lafiya
Allah ya sa mun gode sosai yanzu kuma bari mu nufi Zaria wake kan layi daga Zaria
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa
rahmatullahi
wa alaikum assalam muna barka ka dai wake kan layi
Idris ne babangi
to Malam Idris menene ra'ayinka yau
ra'ayina to a dai tausaya ma talakawa dai game da halin da ake ciki a wannan kasashe da so nake ba Buhari shawara a tausaya ma talakawa dan wannan zabe da aka yi an yi ne dan ana sani
haka
amma zahiri tunda ya hau wallahi talaka ya shiga matsalar rayuwa wanda fiye da yanda yake da amma da Allah muna ba shawara in dai yayi abin kirki to kan shi ma in yayi natsiya kan shi ma
haka to mun gode sosai
malam yayi da kyau ruwan shi bai da kyau kuma ruwan shi Allah ya tashi mu lafiya
amin amin Malam Idris yanzu kuma bari mu tafi Zuru wake kan layi daga garin Zuru hello hello wake kan layi wa alaikum assalam ya sun ba ma jinka sosai da alamun dai wannan layi ba ma to yanzu kuma bari mu tafi Kwantagura wake kan layi daga Kwantagura hello to masararo har yanzu dai layi ma bude yake za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku yau juma'a ra'ayinku ne na kanku akan duk wani al'amari da yake dame ku daga jihar Kaduna wake magana
isa dan mujalle da kazar ka da kangon nango
to menene ra'ayinka
kan duka gannan ka duna ko
to muna sauraron ka
ina shi ne gaskiya Muhammadu Buhari ina ga yau da hausu gaba kasar ne dan bai rike fita ka an duna ba waran talaka bane
to
yawa ba ba ba
me yasa kace haka
shi kullun wannan ya kaza wannan ya wannan kaza wannan ya wannan gobe ya wannan kasa
eh
kuma ga ta magana da zake magana in yi cikin din nan gaskiya ana kama dai kawai an adawa ne ba ana kama da cikin gida bane gida ga da biyan APC da yin tarihi da kace ba ba za a ma komai ba amma ne ga wani da mutum ne to za a kama ka duka amma ga wani kanta ka a duniya
amma ba ka gani ana kama wa'en su ma ba kawai yan APC ake gurfanarwa a gaban kotu ba
to idan aka kama da DPP guda daya da kama da APC guda daya to na kama da DPP kaman guda 30 aga abin da ake kira aga an san kai kenan.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu anan ya cewa karfe 5 saura minti 4. Wanda yazo daidai da karfe 9 da minti 46 a Najeriya da Niger. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Yau ne shugabannin kule-kule din kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru suka gudanar da taro da ministan wasanni da motsa jiki na kasar a birnin Yaounde anda suka mika koken su ga ministan kan irin rashin kudade na gudanar da ayyukan su da ma ci gaban gasar na kakar wannan shekarar 2019 wanda aka dakatar domin matsalolin da suke fuskanta. Ministan yace zai duba al'amuran nasu amma har sai ya tattauna da shugaban club din kwallon kafa na kasar Kamaru Pinkafoot Saidu Bamanjoya kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA a cikin rahotanta na watan Oktoba shekarar 2019 tace kasar Kamaru ta zamto ta 52 a nahiyar muta Afirka sannan dan buga tamola na kasar Kamaru Tipo Timotin ya zamto na 8 a cikin jerin sunayen masu taka leda a nahiyar muta Afirka kocin dake horas da matasan kasar Jamhuriyar Kamaru ɗan kasar da shekaru 17 waɗanda suka je kasar Brazil domin buga kofin duniya na matasa ya kori dan tsohon captain din kasar ta Kamaru Samuel Eto a cikin club din yace dan Samuel din dai yanzu bashi da kamala na bugawa kasar Jamhuriyar Kamaru ta Mola a wannan shekarar. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Akai da Muhammad Garba Awal kafin mu karkare shirin masu sauraro ga labaru amma a takaice.
To a takaice babban sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga shugabanni da suke sauraron matsalolin mutanen su yayin da zanga-zanga ke ci gaba da karuwa a birane a fadin duniya. Da yake magana da manema labarai a yau Juma'a Guterres ya ce abu ɗaya yake karara, akwai matsalar rashin yarda tsakanin mutane da gwamnatocin su na siyasa, akwai karuwar barazana game da alƙawuran da aka yi wa mutane. Ya kuma bayyana matsalolin tattalin arziki da buƙatu na siyasa da wariya da kuma cin hanci da rashawa a matsayin wasu daga cikin matsalolin da ke haddasa yawan zanga-zanga. Wasu har-har ta sama da ake zargin daga sojojin Amurka ne ya faɗa wani sansanin mayakan ƙungiyar ISIS a yankin Puntland na ƙasar Somalia a cewar mazauna yankin. Wani da ya shaida lamarin wanda ya zanta da muryar Amurka kan halin da ake ciki ya ce kusan makami masu linzami hudu aka harba daga wasu kananan jirage marasa matuki na Amurka inda suka afka wani yankin tsibiri a yau Juma'a da ke kusa da ƙauyen Amira mai tsarin kilomita 150 daga kudancin Basaso.
To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin kuma anan zamu ja labulan shirin a shirinmu na ƙarshe na daren yau. Sai gobe kuma idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da Abdul Yahuce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kada ku manta za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu a kodayaushe a wayoyinku na salula a kan dandalin VOA Hausa ko kuma tafka muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyanmu na daren yau Craig Bonds ni Aisha Ma'azi ke cewa huta lafiya.